Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 12 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, mataimakiyar ministan tsaron Ukraine ta ce an tafka kazamin fada a Solidar, to amma sojojin Ukraine sun nuna turjiya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kira ga kasar China da ta yi karin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar. Sannan Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron kasar kan tuhumar leken asiri ma Burtaniya.
To kanin labaran duniyar kenan. Masana tattalin arziki na ci gaba da tsokaci bayan da babban bankin duniya ya ce tattalin arzikin duniya zai fuskanci mummunar tawaya. To ko waɗanne matakai ya kamata ƙasashe masu tasowa kamar na nahiyar Afirka su ɗauka?
Musamman a yankin Afirka, dole ne a kula da wato ayyukan da ake da su a rike su, sababbi kuma a ƙirƙire su. Wannan abin ne ke ba da ƙididdigar ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Ƙasashe masu tasowa na su rage ciciyo ba su suka.
Za kuma mu leƙa gane inda za ku ji ra'ayi mabambanta da ake bayyanawa bayan da wasu gaggan jam'iyya mai mulki ta NPP suka nemi a tsayar da mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia da Alan Chiramantin a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa.
Ai mu NPP mu huta kenan, kamfen mu ma zai muna sauki ne.
Zai haɗa su gaskiya zai riya.
Za kuma mu kawo muku shirin lafiya a uwar jiki da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da muke samowa daga shafinmu na email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar yau ɗin nan Alhamis ta ce an tafka kazamin fada a Solidar. To amma sojojin Ukraine sun nuna turjiya. Maliyar ta yi wannan bayanin ne kwana guda bayan da aka samu bayanai masu cin karo da juna kan kowaye ke iko da wannan gari na gabashin Ukraine. Ministan tsaron Amurka Leo Austin jiya Laraba ya kira gwabzawar da ake yi a Solidar faɗan da ba a san macituwo ba, kuma a fagen daga mara takamaiman yanayi faɗan da komai na iya faruwa. A daidai lokacin da ake samun rahotannin da ke nuna cewa garin ya fada hannun Rasha. Ya gane Prezigon, jagoran rundunar sojin hayar Rasha ta Wakna, jiya Laraba ya ce dakarunsa sun kwace ilahirin wannan gari na haƙar ma'adinai, kuma sun kashe sojojin Ukraine 500 a kazamin fadan da aka yi. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce ta ki kira ga kasar China da ta yi karin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar. Har yanzu dai hukumar WHO tana mai imanin cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga China ya yi matukar kasa da adadi na hakika. Wannan ya kuma shafi yadda ake fassara al'amuran. Kuma akwai buƙatar a ƙarfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai na ɓangaren kiwon lafiya na gwamnati da su bayyana abin da ke faruwa game da cutar a maimakon a kashe musu gwiwa, abin da Michael Ryan, daraktan sashen matakin gaggawa na WHO ya gaya ma manema labarai kenan. Ryan ya yaba da ƙoƙarin China a wajen samar da ƙarin gadaje a ɗakunan jinyar masu tsananin ciwo da kuma amfani da magungunan kashe ƙwayoyin cuta tun a matakin farko na jinya. Rashin bayanai sosai daga China ya sa wasu ƙasashe da dama sun shiga buƙatar gwaji daga matafiya daga China.
Taunan gaba kaɗan Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci tun bayan da babban bankin duniya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin na duniya ya ɗauki hanyar durƙushewa. To ko waɗanne matakai ƙasashen nahiyar Afirka ya kamata su ɗauka don kasancewa sun zauna cikin shiri? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Malam Yusuf Aliyu, wanda ya fara da bayani kamar haka.
gaskiya ne babban bankin duniya na da kwararrun da suka yi hasashe kasa-kasa kuma hauhawar farashi ya shafi tattalin arzikin duniya. Talauci ya karu a duniya musamman ka ɗauki Najeriya inda aka samu sama da mutum miliyan 133 wanda suke cikin matsanancin talauci. To haka yake a kasashe da dama musamman kasashe masu tasowa. To amma mu abin da muka fi nazari a kai shine babban banki ya kan yi nazari, hukumar lamu ne ta kan yi nazari, sai dai daga baya kuma alƙaluman da sukan yi nazari da su sukan canza. To muna fatan alƙaluman a cikin shekarar za su canza saboda wasu dalilai na tattalin arziki
musamman. To yanzu kamar waɗanne irin matakai ya kamata kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka ya kamata su ɗauka dan kaucewa ko kuma sassauta wannan mummunan tasiri da zai shafi tattalin arzikin na duniya?
Kamar misali, zan baka misali kamar a kulle iyakoki na kasashe masu tasowa tsakanin su, wanda wannan abin yana yin tawaya ga kasar da ta kulle da kuma kasashen da aka kulle ma. Saboda a gaskiyar magana shine kamar a kasashen Afirka akwai yarjejeniyoyi da aka shiga musamman na Africa Continental Free Trade Agreement wanda yake so a buɗe tattalin arzikin Afirka. Saboda kasuwanci tsakanin waɗannan kasashe yana samar da sababbin arziki kuma yana ƙara fada da arzikin waɗannan ƙasashe. Sannan kuma idan suka ci gaba da amfani da waɗannan dama aka zuba aka gina abin da ya shafi zirga-zirga na hanyar motoci da hanyoyin jiragen ƙasa, duka wannan zai taimaka ma zabar da tattalin arzikin ƙasa kamar yadda muka gani a yankin Turai, wanda tun lokacin da suka gane cewa dole sai sun buɗe iyakokinsu sun yi kasuwanci tsakaninsu duk da suna da bambance-bambance ko dai na siyasa ko na yare ko kuma na wasu abubuwa da suka shafi tsarin tattalin arzikin kasa, amma sun daure suna ta tafiya bai daya. Mu ma haka musamman a yankin Afirka dole ne a kula da wato ayyukan da ake da su a rike su sababbi kuma a kirkire su, saboda idan an tattara wato abubuwan da ake kasuwanci su ne ta kuɗi, wannan abin ne ke ba da kididdigar ci gaban tattalin arzikin kasa. Sai dai kawai abin da muke so mu daɗa tsoka a kan shi ne kasashe masu tasowa na su rage ciciyo ba su suka kuma su rage almundahanu da kuɗaɗen da aka samar da tattalin arziki.
Malam Bishau Ali kenan daga Najeriya. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Mahmud, Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron ƙasar wanda ke da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na Burtaniya da Iran kan tuhumar leƙen asiri ma Burtaniya, a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran jiya Laraba. Burtaniya ta kira hukuncin kisan da aka yanke ma Alireza Akbari sharrin siyasa, sannan ta yi kiran da a gaggauta sakinsa. Akbari ya kasance aminin kud-da-kud na Ali Shamkhani, wanda yanzu shine sakataren majalisar koli ta tsaron Iran, wanda kuma ya yi ministan tsaro daga shekara ta 1997 zuwa 2005 lokacin da Akbari ya zama mataimakinsa. Ya kasance ɗaya daga cikin muhimman masu aiki ma hukumar leƙen asirin Burtaniya a Iran, waɗanda ke da damar zuwa wurare masu muhimmanci a ƙasar, a cewar ministan harkokin cikin gida na Iran. Ya ƙara da cewa da cikakken sani da kuma niyya Akbari ya samar ma hukumar da ta kasance abokiyar gabar ƙasarmu bayanan. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta bayyana damuwa kan abin da ta kira tashe-tashen hankula da kuma danniya gabanin babban zaben ƙasar Bangladesh a wannan shekarar, ganin yadda ake ta samun ƙaruwar hare-hare kan shugabannin 'yan adawa da ma'aikata. Jam'iyyar Awami League mai mulki ta yi alkawarin gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci, ganin yadda duniya ke daɗa sa ido. To amma tana saɓa ma wannan ikirari nata ta wajen ƙara danniya, a cewar Minakshi Ganduli, daraktan yankin kudancin Asiya na ƙungiyar, a rahotonta na ƙasa da ƙasa wanda aka buga a yau ɗinnan Alhamis. Mutane da dama na zargin cewa jam'iyyar Awami mai mulki ta su Prime Minister Sheikh Hasina ta tafka maguɗi matuƙa a babban zaben ƙasar na shekara ta 2018. Jami'ai a Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun bindige wani Bafalasɗine har lahira a yau dandan Alhamis a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya. Ma'aikatar harkokin lafiyar Falasɗinu ta ce an yi harbin ne a yayin wani samaman da aka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Kandaliya.
A gaida Ibrahim Kalma si Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai siyasar kasar Ghana. Bayan da ministan cinikayya da masana'antu Alain Chirimantin ya yi murabus domin cimma burinsa na siyasa, an sake farfado da muhawarar hada shi a matsayin abokin takara da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia karkashin tutar jam'iyyar NPP mai mulki a zaben 2024, lamarin da wasu suka kwatanta a matsayin bahaguwar shawara, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Idris Abdullahi Bako ya aika mana daga Accra.
Cewar jam'iyyar NPP mai ci ta dace a kan tsayar da mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmudu Bawumia da tsohon ministan cinikayya da masana'antu Alain Chirimantin a matsayin abokan takara a babban zaben ƙasa mai zuwa, ra'ayi ne da aka gabatar tun shekarar da ta gabata. Wasu jigajigan jam'iyyar NPP kamar tsohon shugaban jam'iyyar Freddy Blay da tsohon minista kuma daraktan sadarwa na Akomiya da mamban majalisar dattijai na jam'iyyar wato Hakman Usu Ajiman da shugaban masu rinjaye majalisar dokoki na ƙasa Osei cemen sabonsu suka bayyana wa kafofin labarai daban-daban ra'ayinsu kan cewa idan aka haɗa Dr. Mahmudu Bawumia da Alain Chirimantin suka zama abokan takara, zai ƙara haɗa kan jam'iyyar kuma ya taimaka wajen samun nasara a zaben 2024. Dr. Bawumia ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2017, sannan kuma Mr. Alain Chirimantin ya yi takara da shugaba Akufo-Addo har sau uku kafin ya lashe zaben 2016. Suka ce 'yan takarar biyu da suka fito kudu da arewacin ƙasar sun cika sharuɗin shugabancin jam'iyyar. Wannan ra'ayin ya dace da na wasu mabobin sadarwar jam'iyyar idan har 'yan takarar sun amince da hakan. Sadat Hamisu Bako jami'in sadarwa ne na jam'iyya mai ci wato NPP.
Well, gaskiya in wannan fa yayi na support sosai. Saboda wato aka fa suka samu suka fa nace maka ya kawo unity, ya gama kowa together, kuma winning the 2024 election will be very 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 much easier for the NPP party. In the haran samu ticketing Bawumia da Alan.
Zuwaira Muhammad Bello ta kare muryarta ga hakan.
Bawumia Alan ticket. Hey, wannan powerful ticket kenan. Mu duka muna fatan mu same shi haka nan. Wannan na ya zama like, you know, power bank kenan. With Biunga Ineko MPP endorse. Ara su duka suka yi suka fahimci juna, suka amince kamar za a yaka. Ai mu MPP mu huta kenan. Campaign mu ma zai muna sauki ne.
Alhaji Aliyu Kabi ya ce kamar da wuya, amma idan aka samu hakan zai yi kyau.
Shi haɗa su gaskiya zai yi wuya, amma aka same shi zai zama plus ma party in terms of unity of purpose, zai zama ko plus in terms of their vote da za su samu a waje, gaskiya za su samu.
Sai dai kamar yadda shugaban masu rinjayen majalisar dokoki Osei Cemen Sabonsu ya ce, ya nemi ra'ayin dattijan jam'iyyar kamar tsohon shugaban ƙasa John Ajikun Kufo da tsohon shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa Kwajo Impeni, kuma dukkansu sun nuna cewa gwanda ya yi zaɓe kamar yadda aka saba demokradiyance a zaɓe dan takarar shugaban ƙasa, kuma shi ya zaɓi mataimakinsa. Wannan ra'ayin ya dace da na Abdulmajid Musa mai shari'a kan harkokin siyasa.
Yanzu haka da muke magana kan sushin su ya ce wanda ya yi nasara duka fatin ya bashi hanya ya je doko cikin fatin mutumin da yake so ya zama mai mataimaki, domin shi ne zai zama president nan da yake tunanin shi da baban da shi yake ga zai yi, shi mataimakin da zai zo ya taimaka mai kawai. To cikin garin ga kuma akwai tarihi da yawa da ke gwada cewa kaman wanda shi yake maga kujera in dai ma ya zama president, yawanci mataimakin shi kusan dan hamshin shata ne, bai da hanya yawan su ababen da shi yake gani, shi dai abinda president ya ce shi zai aiki shi sa zai yi wuya.
Baya ga Mahmudu Bawumia da Alain Chirimantin, akwai wasu da suka bayyana burinsu na shiga takarar kamar ministan gona Dr. Osu Afure da tsohon sakataren jam'iyyar Kwabena a Japan da dan majalisa mai wakiltar mazabar asin ta tsakiya Kennedy a Japan da tsohon ministan makamashi Buhari Ejako. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsarin iyali wato family planning domin bada tazarar haihuwa. Bari mu ba wa bakuwar mu ta wannan mako damar gabatar mana da kanta.
Sunana Hauwa Abdullahi Danfata. Ni ma'aikaciyar jiya ce ko ma'aikaciyar ungozuma. Ina aiki kuma da Bayero University Kano.
To zaki mana ƙarin bayani game da tsarin iyali wato family planning.
Family planning wani tsari ne da ake yi domin samun tazara haihuwa ko tsara iyali ko kuma a samun tazara tsakanin haihuwa zuwa haihuwa.
Menene muhimmancin tsarin iyali?
Gaskiya muhimmancin yana da yawa. Basic din dai sai in ce ko kuma mafi muhimmancin shine samun tazara tsakanin haihuwa zuwa wata haihuwa. Mace tana buƙatar jikinta ya murmure ya dawo daidai kafin ta ƙara ɗaukar wani ciki bayan ta haihu. Saboda process na haihuwa da ɗaukar ciki lokaci ne da ake samun canje-canje a jikin mace kuma yana bata wahala. So idan aka samu tazara din tsakanin wani haihuwa zuwa wani haihuwa ita kanta mace za ta samu lafiya da kuzarin da za ta ɗauki wani ciki. Na biyu shi kanshi ɗan nata zai samu daman da zai samu a shayarwa wadda yake buƙata. Zai samu ya sha nono wadace kuma wannan nonon yana kunshe da sinadari kamar yadda muka sani wanda sinadaran kuma suna da muhimmanci wajen lafiyar yaro da ƙwaƙwalwar shi da jikin shi da komai dai. Abu na uku kuma tsarin iyali wani tsari ne wanda misali idan mace tana da matsala da ya shafi ɗaukar ciki ko haihuwa shi ma za ta iya taga cewa yaushe ne ta shirya ta ɗauka cikin kuma in ta ɗauka ya zama na cewa ta haihu kuma ta haifi lafiyayyen yaro ita kuma ita ma tana cikin ƙoshin lafiya. Wani lokaci kuma kamar iyali in sun haifi yara da yawa sukan yi ƙoƙarin su ga sun yi wannan tsarin iyali ɗin saboda su samu waɗannan yaran da suka haifa su iya ɗaukan ɗawainiyarsu da tarbiyyarsu da karatunsu na ilimi da tufatar da su da ciyar da su.
Shin mata ne kadai ya kamata su yi tsarin iyali ko maza ma na iya yi?
Hakikanin gaskiya ba mata kadai ne ya kamata su yi tsarin iyali ba, maza ma za su iya yin tsarin iyali. Abin da muka fi gani mostly a nan kasarmu mafi yawa mata ne suka fi yi saboda kusan ana ganin mata su ne masu ɗaukar ciki ɗin kuma su ne masu yin ɗawainiyar haihuwa ɗin kuma su ne masu rena. To shi ya saka ya zama na cewa mata sun fi yi amma maza ma za su iya yin tsarin iyali.
Kamar wasu irin nau'in ko kuma na ce nau'ikan tsarin iyali ake da su kuma wanne ma aka fi yi musamman a nan Najeriya?
To nau'ikan tsarin iyali gaskiya suna da yawa kusan zan ce akan dan ana ta samun improvement ko ci gaba a cikin harkar so ana dan samun kuma sababbin hanyoyi ko akai-akai. To amma dai ala kulli halin abubuwan da muka fi sani shine misali akwai kinga amfani da magani wanda ake ce musu oral contraceptive pills. Su waɗannan ƙwayoyi ne wanda mace take sha kuma ana shan su ne kullun har iya tsawon tazaran da ake buƙata. Abu na biyu kuma muna da tsinke na copper ko in ce IUCD su kuma su ne ake sawa abu ne roba ne ko in ce a copper ne akwai roba akwai copper kuma da ake sawa shi kuma ana sa shi ne a cikin mahaifa. In aka sa shi a cikin mahaifa shi kuma yana kare ko in ce yana hana shigowan ƙwan haihuwa cikin mahaifa dan haka zai hana ɗaukar ciki. Sannan kuma muna da allura da ake muna da allura kashi-kashi kalan su kusan kashi biyu zuwa uku da ake amfani da su. To kuma wannan alluran shi ma akwai wanda ake na wata biyu akwai wanda kuma ake na wata uku. Su kuma wani sinadari ne a cikin su wanda shi ainihin sinadaran zai kawo canje-canje a harkar ciwo wannan sinadari na jikin mace da suke kawo haihuwa ko suke shirye mahaifa saboda haihuwa to sai su hana wannan sai ya zama na cewa mace bata ɗauka ciki. Akwai kuma abubuwa ko in ce tsinkaye da ake sawa a ko ƙasan fata ko a cikin tsoka su ma kuma duk aikin dai kamar yadda su alluran suke yi su ma abin da suke yi kenan su ne muke kiran su implant. Sannan banda haka kuma a tazaran haihuwa din ana amfani da yin operations. Akwai operation da ake yi a ɗore bakin mahaifan mace yanda ƙwayan haihuwa na namiji ba zai iya shiga cikin mahaifan mace din ba bare kuma a samu ma ciki din. Sannan kuma banda haka akwai misali abubuwa na amfani da ake da shi kuma muna kiran su barrier method. Su waɗannan barrier method sun wani abu ne wanda misali ake yin su temporary irin na wucin gadi za a saka kamar irin su kwaroron roba, shi kanshi kwaroron roba akwai na maza akwai na mata. To duka ana amfani da shi ne a yayin da za a saduwa tsakanin mace da miji, in aka amfani da shi shi kuma sai ga ba zai bari ma kwayoyin haihuwan su hadu ba, ballantana a samu shi ainihin ciki. Sannan banda haka akwai kamar spermicides. Su spermicides su kuma wasu abubuwa ne wanda su suna kashe ainihin kwayan haihuwa na namiji ne. Su kuma amfani da shi shi yana hana yana kashe su ne, su kanga ba za ma su samu ran da za su shiga su hadu da namace a samu haihuwa ba. To ainihin gaskiya dai suna da yawa waɗannan abubuwa, amma dai takaitaccen waɗanda nake gaya miki waɗannan su ne dai a takaice. Wanda aka fi amfani da shi especially a nan ƙasar mu ta Najeriya shine wannan IUCD. Abinda dai bincike ya nuna kenan. Shi wannan IUCD shine wannan da nake ce miki ana sa shi kamar akwai kofa ko wani roba ne da ake sawa a cikin mahaifa da yake hana daukan ciki. To a Najeriya dai bincike abinda aka sani shine cewa an fi amfani da shi gaskiya. Saboda ina ga kusan shi wani abu ne wanda yake in ka sa shi zaka iya cire shi a duk sanda kake so. Kuma daga mace ta cire shi cikin ikon Allah ba ta daukar lokaci za ta iya daukan wani ciki. Kuma banda haka baya kawo wani inconvenience ga macen da kuma namijin ma. Wanda wani lokaci mata in suka sa zaka ga sukan manta ma da cewa sun saka shi. So ina tunanin kamar maybe ko convenience din shi ko kuma amfani shi ya saka mata suka fi amfani da shi. Kuma saboda kasancewar shi daga zara an cire shi za mace za ta iya daukan ciki. Wallahi kamar magani wanda shi kin ga an yi shi hormones ne suna shiga cikin jini, kuma idan aka ce ma an dakatar da yin amfani da shi already akwai shi a jikin system din mace kafin a ce an fitar da shi an excretion din shi ko ya bar system din ga zai iya daukan dan watanni. Amma kamar shi IUCD in an sa shi mafi yawan lokuta gaskiya daga an cire shi baya daukan lokaci mace za ta iya daukan ciki. In kuma misali in ka sa ma ka fara samun problem da shi within a short time za ka iya zuwa anytime a cire. Kuma akan sa shi mata da yawa ma sukan ce in sun sa suna mantawa ma cewa da shi a jikin su saboda baya ba su wani damuwa ko kuma wani inconvenience.
Duk abin da aka ce yana da amfani ko kuma fa'ida ko kuma tasiri, a wani gefen kuma ba a rasa kalubale. Shin wasu irin matsaloli ne ke tattare da tsarin iyali?
Eh to gaskiya kamar yadda kika faɗa ce kam duk abin da yake da amfani baya rasa kuma matsalan shi ko kuma an ce disadvantage din shi. Eh gaskiya family planning su ma haka kowanne daga ciki kuma yana da irin nashi side effect. Ba za a ce gaba daya irin side effect ɗaya suke da shi ba, amma dai kowanne yana da irin side effect din shi. Kamar wasu mata kamar irin ko pills aka magani ko allura, wasu mata in sun yi yana canja musu yanayin al'adar su. Banda yanayin al'ada da yake canjawa wasu sukan dan samu su dan rinka bleeding, su rinka dan zubar da jini na wani dan lokaci kafin jikin su ya karba ya saba. To wannan ma kin ga wani inconvenience ne. Sannan kuma yana iya sa mace ta samu karin weight, ta samu sai kiba, wasu kuma lokacin yakan sa mace ta yi rama. So akwai waɗanda kuma in mutum mace ta yi shi yakan dan daga jininta ko in ce blood pressure dinta. So yakan dan kawo hawan jini a wani lokuta. Sannan kuma wasu daga ciki za su iya kawo matsala na cewa in ka fara yi kuma sai ya zama na cewa baka in ka daina ma kuma haihuwan ba zai dawo ba. So duk dai irin waɗannan abubuwan suna da yawa gaskiya. But these are the only few that I can mention for now.
To wace shawara zaki ba wa mata musamman game da tsarin iyali?
Eh shawaran da zan ba mata dai abu guda ɗaya ne, cewa suna buƙatar su rinƙa samun tazara a haihuwa. Tazara a haihuwa shine especially waɗanda suke haihuwa akai-akai dinnan shine ake cewa konika ko, to suna buƙatar gaskiya su rinƙa samun tazara saboda jikin su ya rinƙa warwarewa ya koma daidai kafin su ƙara ɗaukan wani cikin. Saboda tafiya ce kamar journey ne ɗaukan ciki zuwa haihuwa. Duk abubuwa ne waɗanda suna ƙunshe da ƙalubale kala-kala. To yana da buƙatar a ce ka dawo da jikinka sosai saboda yaronka ɗin kanshi da ka haifa zai samu ya sha nono yanda ya kamata, ya samu kulawa kuma yanda ya kamata. Kuma ko daidai da wajen tarbiyya ma akwai buƙatar ka samu nutsuwa yanda zaka tarbiyyantar da yara a one at a time at least ko yaya ne kana yi kafin wannan yanzu wannan ya kai wani mataki da zai iya maka shi wani abu. Kin ga kai ma ka samu lafiyanka. Kuma ko ga da zamantakewa ma ta bangaren zamantakewa matan in suka samu tazaran sukan fi samun zaman lafiya da mazajen saboda sukan fi samun lokacin mazajen nasu yanda za su kula da ƴaƴa kuma su kula da mazajen. Sa'annan kuma ina kira da mata cewa duk sanda za su je tsarin iyali in sun je su je asibitin da ya kamata su je gurin expert su ne zuwa chemist kawai su sai magani su fara sha. Su je asibiti a gwada koman su, a gwada nauyin su, a gwada blood pressure din su, a gwada musu duk wasu abubuwa, a musu test cewa ba wani ciki a cikin su kafin su fara yin tsarin iyali. kuma sannan duk inda suka je za su tsarin iyali akwai buƙatar a gaya musu hanyoyi da ake da su da kuma matsalolin hanyoyin da kuma amfanukan hanyoyin shine zai ba mace daman da za ta zabi wanda take so haƙin ta ne mace ta zabi wanda take so ba wai a asibiti a ce kaza zaki ba unless in ba kowa an ga wani abu a cikin abin da ta zaba din ba za a iya sanar da ita ilmantar da ita cewa to amma fa kaza nan ne kika zaba kamar zai miki kaza zai kaza amma dai a bata dama ta zaba abin da take so amma dai Allah ya rinka zuwa asibiti idan za a yi tsarin iyali adina yin shi da ka
shin iyali na bada hadin kai wajen yin tsarin iyali ko tazarar haihuwa musamman a nan Najeriya
eh kwarai da gaske iyali na bada hadin kai wajen yin tsarin iyali ai shi tsarin iyali ma ba zai yi ba idan babu hadin kan mata da miji ai dole sai an samu fahimta da yadda da yarjejeniya tsakanin mace da miji sannan shine ma za a iya yin tsarin iyali saboda mace ke ai ba za ki tafi kije ki tsarin iyali ba tare da yardan mijinki ko amincewar shi ba shi kuma miji shi ma bai kamata ya tilasta wa mace na dole sai ta yi a tsarin iyali ba idan ba ta bukata shi kanshi zabin tsarin abin da ake so a yi din ina ganin ya kamata a ce da mata da mijin ne suka tsara suka zabi wanda ya kamata a ce macen ta yi saboda wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo zaman lafiyar su koda a ce misali in the process an samu wani complications ko wani side effect to abu ne wanda kin da tare aka yi kin gane za a samu fahimta kuma za a fi samun galaba a cikin sa
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin wacce muka kasance tare da ita a cikin shirin sai kuma dukkanin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
Tuma da lines kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Maimuna matar Aliko Auta Kafinta Yalwa da Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabin Rijau tare da Aisha Lawal bin Hambali da Zainab Barista. Suka ce mun san za a rina magana dage zabe a Najeriya wannan ba sabon abu bane fatan mu dai shine koma da yaushe ne Allah ya bamu shugabanni na gari amin sakon mu na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri yace muna murna da sake kullayar jejeniyar zaman lafiya mai dorewa da gwamnatin kasar Chad ta yi da kungiyar ƴan tawaye a gabashin kasar da fatan Allah ya sa kullayar jejeniyar ya zama sanadiyar dawo da dawwamamman zaman lafiya a kasar Chad da ma kasashe makwabta amin Sakonmu na gaba ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Yace ci gaba da karancin man fetur da kuma tsadar sa da ƴan Najeriya ke fama da shi a halin yanzu. Abun bakin ciki ne da takaici matuƙa domin ƴan Najeriya sun gaza sanin inda matsalar take tsakanin NNPC da dillalan man fetur. Sakon haɗin gwiwa daga Babandi Mamman Bande da Alsarkin Yakin Nima da Tasi'u Unguwar Tudu suka ce barazanar shiga yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa suke yunkurin yi a ƙarshen watan Janairu abin damuwa ne sosai muna fata gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dauki matakan shawo kan lamarin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace ƴan siyasar mu na Najeriya da ku da wutar nefa ba mu san wanda yake rashin tabbas ba domin sai ana murna kun faɗi cewa za ku yi abu kawai kuma sai maganar ta buruwa Allah ya kyauta amin to masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
kuma da lai yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
to a takaitan mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hanna Maliyar yau dinnan Alhamis ta ce an tafka kaza mun fada a Solidar to amma sojojin Ukraine sun nuna turja Maliyar ta yi wannan bayani ne kwana guda bayan da aka samu bayanai masu cin karo da juna kan kowaye ke iko da wannan gari na gabashin Ukraine Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Laraba ta ce tana kira ga kasar China da ta yi ƙarin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar Har yanzu hukumar WHO na mai imanin cewa adadin mace-mace da ake bayarwa daga China ya yi ƙasa da na hakika.
To masu sauraro baki da abin da ya soka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya za mu sake dawowa insha Allah. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da kuma injiniyan mu na yau Joe Gilni Mahmud Lalo ne ke cewa ku tara a shirin namu na jira idan Allah ya kai mu.